This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 5 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa yayin da sabon Firaministan Burtaniya Sir Keir Starmer ya fara naɗe-naɗen ministoci da sauran manyan jami'an gwamnatinsa, 'yan Burtaniya na ci gaba da bayyana dalilansu na zaben jam'iyyar Labour a wannan karan a maimakon jam'iyyar Conservative.
Tun ficewan Burtaniya daga tarayyar Turai, gaskiya abun bai zo mana da daɗi ba. An sami taɓarɓarewar tattalin arziki, abun ya shafi kusan kowa da kowa. Abu na biyu kuma shine wajen kiwon lafiya. Abu na uku kuma shine al'umman ƙasar nan ba sa son yaƙe-yaƙen nan da tsokane-tsokanen nan.
To, kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassamai da kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke mai da hankali kan muhimmancin tsaro a kan iyakar Najeriya da Nijar. Da yake yau Juma'a ce, za mu bu wato ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-6-5-0. To, amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Al'amura sun dan fara lafawa a wasu wurare a kasar Kenya bayan kwashe makonni ana zanga-zangar kin amincewa da wata dokar da za ta ƙara yawan harajin da mutane za su biya, wanda aka ruwaito cewa ya yi sanadiyar kashe mutane da dama. Matasan da suka shirya zanga-zangar sun yi nasarar matsawa gwamnati har sai da ta hakura da dokar harajin. An danganta nasarar da matasan suka cimma da rashin danganta kansu da wata ƙabila, sabanin abinda yadda yake faruwa a baya, inda 'yan siyasa da hukumomin tsaro suke ayyana zanga-zanga a shekarun baya da ƙabilanci.
Protests all the way, they were fighting for their rights.
We cannot keep quiet.
Rashin turanci, wani matashi Abdul kenan yake cewa wannan sabon zamani ne ba tsoho ba. Wannan zamaninmu ne mu matasa, kuma wajibi ne mu tashi mu kwato 'yancinmu. Masana al'amuran siyasa sun sha faɗa cewa mahukuntan ƙasar suna amfani da ƙabilanci, suna raba kawunan al'umma, kana su sanya tsoro a zukatan mutane. Ko da yake a zanga-zangar bayan nan, masu zanga-zangar sun ce ba su da jagora, kuma ba su da ƙabila, sannan burinsu shine kawo sauyi a yadda ake gudanar da al'amuran shugabancin ƙasar. Martin Andati, wani mai sharhi akan al'amuran siyasar Kenya ne, kuma ya faɗa wa muryar Amurka cewa mahukuntan ƙasar sun kasa amfani da tsohuwar dabarar da suka saba amfani da ita wajen raba kawunan matasan da suka shirya zanga-zangar.
They are used to the normal kawaida Raila kind of arrangement where you go and call a press conference and
yace sun saba da tsarin zanga-zangar da Raila ya saba amfani da shi, inda yake kiran taron manema labarai ya bayyana kaddamar da zanga-zangar akan titina. Su waɗannan matasan sun kullo da wata dabara, galibi ta kafar sada zumunta suka shirya zanga-zangar, inda gwamnati ba ta da wani iko a kasancewar suna amfani da kwakwalwa ne, kuma wanda ke buƙatar amfani da hikima ba haɗa kan mutane a zahiri ba. Gwamnatin Kenya ta ɗora alhakin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da basussukan da ta ciyo daga ƙasashen ƙetare, musamman ma daga ƙasar China, yayin da ake ci gaba da matsawa Ruto da gwamnatinsa. Shugaban ƙasar ya kafa wani kwamiti yau Juma'a wanda zai yi binciken basussukan da ƙasar ta ciyo, wanda ake saka yashi cikin sirri. An fitar da sanarwar gargaɗi a wasu wuraren shakatawa da yawon buɗe ido a Mexico, yayin da ƙarfin guguwar Beryl ya haura zuwa matakin ƙarfi na 3 da yammacin jiya Alhamis, bayan da ya yi mummunar ta'adi a faɗin tsibirin Caribbean. Beryl, wacce ke tafiya da cikakken ƙarfin guguwa na 185 cikin kowace sa'a, ta nufi yankin tsibirin Yucatan a gabashin gabar teku da sanyin safiyar yau Juma'a, a cewar cibiyar kula da al'amuran guguwa ta Amurka, wato US National Hurricane Center NHC a takaice, wace ta yi gargadin samun iskar ta dada muni, sannan kuma za ta sauka da iska mai barna zuwa dare. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Obrador ya yi kira ga waɗanda suke zaune a wuraren da iskar za ta kada da su nemi mafaka, bayan da cibiyar kula da hasashen yanayi ta yi hasashen cewa za a yi ruwan sama mai ƙarfin gaske wanda zai yi sanadiyar ambaliyar ruwa. Yau Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falasdini sun ce an kashe mutane 5 a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini inda mayakan suke buya a ciki kawanya, sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta, yayin da wani harin sama na ya ritsa da wasu mayaka a yankin. Ma'aikatar lafiyar Falasdini ta ce an kashe mutane 5, to sai dai kuma bata yi bayanin sunayen mutanen ba. Babu wani karin bayanin da ya sake fitowa daga bangarorin a bayan nan. Firaministan kasar Hungary Viktor Orban ya isa birnin Moscow, inda zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar Turai ya kai a Russia tun bayan da ta fara mamayarta a Ukraine sama da shekaru 2 da suka gabata. Ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Orban ya kai wata ziyarar ba zata makamanciyar wannan zuwa Ukraine, inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky, sannan ya yi wa Ukraine tayin duba yiwuwar amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakaninta da Russia ba tare da ɓata lokaci ba. Orban, wanda ake yi wa kallon babban abokin hulɗar Putin a tarayyar Turai, ya yi ta hanawa da jinkirtawa ko kuma shashantar da duk wani yunkurin tarayyar Turai na tallafawa Ukraine da kuma ƙaƙabawa Russia takunkumai a sanadiyar yakinta da Ukraine. Babban jami'in watsa labaran Orban ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Hungary MTI cewa ziyarar da Orban ya kai Russia wani yunkuri ne na sasanta tsakani.
Aisha Mu'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, sabon Prime Minister Burtaniya Sakar Sama ya fara naɗe-naɗen ministocinsa da sauran manya-manyan jami'an gwamnatin sa ba tare da ɓata lokaci ba, a yayin da kuma 'yan Burtaniya ke ci gaba da bayyana dalilansu na zaben jam'iyyar Labour wannan karan a maimakon jam'iyyar Conservative wanda ta yi shekara wajen sama da 10 tana mulki daga Turai. Ga Ramatu Garba da rahoton.
Sakia Starmer, Prime Minister Burtaniya na 58, ɗan shekaru 61 da haihuwa, ya yi jawabinsa na farko ga 'yan Burtaniya yana mai cewa akwai jan aiki gabansa, kuma aiki ne da za a soma nan take ba tare da an ɓata lokaci ba. Shekaru 14 rabon jam'iyyarsa ta Labour ta jagoranci gwamnati a Burtaniya, wanda ya sa sakamakon wannan zaben ya ci gaba da ɗaukar hankalin duniya, musamman irin gagarumar tazarar da jam'iyyar ta baiwa abokiyar hamayyarta ta Conservative a kawo ƙarshen jagorancin Prime Minister Rishi Sunak. Dr. Idris Ahmed, wani mazaunin ƙasar Burtaniya, ya yi tsokaci kan wasu daga cikin dalilan da suka janyo faduwar jam'iyyar ta Conservative a zaben.
Tun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, gaskiya abun bai zo mana da daɗi ba. An sami taɓarɓarewar tattalin arziki, abun ya shafi kusan kowa da kowa. Abu na biyu kuma shine wajen kiwon lafiya. Abu na uku kuma shine al'umman ƙasar nan mutane ne masu son zaman lafiya, wallahi lazim. Ba sa son yaƙe-yaƙen nan da tsokane-tsokanen nan da gwamnati da ta gabata take ta yi, alal misali zuwa hannu a cikin harkan yaƙin Ukraine. Ha gwamnati ta tura kuɗi, al'umman ƙasa ba ji daɗi ba, ko miskalar zaratin.
To ga dubban bakin da ke Burtaniya, shirin tsohon Prime Minister na aika su ƙasar Rwanda ya kasance abin damuwa, batun da kuma ya taka muhimmiyar rawa a yakin neman zaben, ganin yadda ya raba kan jam'iyyun guda biyu. ga sauran baƙi da suke fatan samun sassauci a game da damar samun ayyukan yi da ma masu fatan zuwa ƙasar, suna ganin dai ba ta sauya zani ba. Duk da cewa sabon Prime Minister ya ce zai dakatar da shirin tura su Rwanda. Salim Mabacha, ɗan Najeriya ne mazaunin Birtaniya.
Jam'iyyar Labour Party ta ma mutanen Birtaniya alƙawarin cewa za su rage shigowar baƙin haure ta hanyar rage zuwansu zuwa neman aiki da bunƙasa ayyuka a Birtaniya da zai horar da mutanen Birtaniya su ɗauki ayyukan da ake kawo mutane daga waje su yi. Kuma mu dan ce baƙin haure da muke ƙasar nan da sauranmu ba yanzu zai shafe mu wannan abun ba, saboda wanda za su zo daga baya gaskiya idan da gaske Labour, jam'iyyar Labour za ta dau mataki akan wannan su samun aiki da zuwa da zai iya zama kalubale ga masu son zuwa Birtaniya.
To duk da haka, Dr. Idris na ganin akwai buƙatar sabon Prime Minister ya yi amfani da wannan nasarar tasa, ya koyi darasi daga Rishi Sunak da ya gada ta la'akari da gogewarsa a fagen siyasa.
Ana yi masa kyakkyawan zato cewa zai fahimci gani gaba ne, ya ishi wa ne tsoron Allah inda tunani. Idan ka ga gemun ɗan uwanka ya kama wuta, kai ma sai ka shafa naka ruwa. Su Rishi Sunak ba su zaci al'amuransu za su taɓarɓare su zama ha bakin da za a yi musu irin wannan mummunan kayarwa ba a wannan zaɓe. Shi Kia Starmer zai ba da himma ne akan abubuwa al'amura da suka shafi al'umma.
Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Ta gaida Ramatu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba wani taron faɗakarwa daga hukumomin mulkin soji game da zaman lafiya a kan iyakar Nigeria da Niger. Domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan Maina kaina zan gabatar, sai ku biyo mu. Tomadalla, mahukuntan mulkin soji na kan iyakar Nigeria da Niger a garin Dutse a cikin da'irar birnin Kwanni, inda suka faɗakar da al'umma game da muhimmancin zaman lafiya musamman tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci na shigowar damuna, da masakin jiki tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don yin aiki tare da zai sa a toshe kowace kafa ga 'yan bindiga da ke yin kirdado a wannan yanki, suna sace mutane don neman kuɗin fansa da kuma dukiyoyinsu, da ma yin kisa babu gaira babu dalili. Wakilinmu a birnin Kwanni, Haruna Maman Bako, ya haɗa mana wannan rahoto.
A garin Dose ne a da'irar birnin Kwanni a kan iyakar Niger Nigeria, hukumomin mulkin sojan wannan yankin tare da rakkiyar sarakunan gargajiya da manyan ma'aikatan gwamnati na wannan yankin ne suka gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'ummar wannan yankin game da muhimmancin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya, da ma haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin jami'an tsaro da ke sintiri a wannan yankin da al'ummar da ke zamne a wannan karkara, don hanawa 'yan bindiga shaka kasancewa sukan abkawa al'umma ba wani dalili, kamar yanda suka wa hakimin garin Dosai kwanaki kalilan kamin zuwan wannan tawagar a wannan garin, inda suka karbe kudade sefa sama da miliyan 3 kusan naira miliyan 7, kamar yanda yayi wa mani labarai karin bayani.
Kamin karibi sai naga an ja import wani shi muci, sai naga huta fara ga tanan abin kamar da dundurana shi to kenan. Yau ina jin hakimin Dosai yau dan gare ka, to din mata ya tsaye ba sai dan tashi jigirce dai bisa mantala misali mala da yabo tashi, sai ga su suka iso suka ce min kai kuɗi mun ka zo bi da an ce kana da miliyan 3 kai sauri ka ba mu kuɗi mu ta, ko kuma in muka kawo na gaddama mu kare da kai mu musulmi inda mun kai sauri ka ba mu kuɗi kai, sai in ce a kuɗi ne kuke so, suka ce min in ce to kudan saurara, to madam tana can da lotu kote ne wannan shigewa ta biyu ta kusa, in ce mato ga ke kaso kai mini kenan sai mutum biyu suka tayi wajen tun su hudu na su uku ko ne da mai daga shi guda da pistol wancan mai mini bugi gare su guda shi suna da sanda da mai sanda da mai mini ga suka ce ke in ba musu ba suka ke kema mu gama da ke ba eh ba mu kele fardo mu gudu daki sun kasa ko ta gaba su guda da ya buge ta da sanda amma ni dai musimin koyi ba aka buɗe taki a takaice abinda aka gare ni duk hakkin da aka alji guna ɗan ko ba da wani tsan zato da nika ba yaran recreation sun ka zube to lalle kuɗi sun ake su kuɗi gare ni su kai membara zana ina da mini ga nan cin musu a ni koyi ka kware banda shi musu ni koyi ba tsakani da Allah suka ce min to dai me ka kaba labarin mun ce a'a to wani gane kuma ba su da wani nadi duk hillani na su hudun ga ba su da wani nadi wanda nika iya cewa ban gane su ko wani sai mun gama ido da shi kuma babu wani mai baraza da embarkallo ne duk baki na kani da Allah guda ban gane mutun da babu wanda ya kyama in gane shi ido da ido bane ko in su ce wai in gane su miliyan 3 ina da ajiya kudi amma ban ce mun so wai ban san wai an kai sun kasan miliyan 3 ne ba amma ba miliyan 3 na ba saboda Allah abin sun kadi ba gidana ya yi karfin miliyan 3
a cewar kaptan Abubakar Ali Shena shugaban gundumar birnin Kwanni da ya jagorance taron dole ne jama'a su karfafa daukar matakan baiwa kawunan su kariya yayin da yayi kira ga manoma da makiyaya da su bar dokar doka a hannayensu
wannan kuzari na ku ci gaba da neman kari domin ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare abinda duk ya zamanto ya huto maka daga wani ketare ya zo zai cuta maka kai ka zamna ka ce a'a baka iya yin komai sai iko ya taimaka maka to kana tare da hatsari naka na cikin gidanku na cikin garinku da ya zama tantiri wannan ka kama shi ga jami'an tsaro a sa a hannunsu su sun san magani idan muna jan hankalin manomi to wato dan mun san ita doka bisa kan makiyayi tsaran raji ka shiga ka san goro za a zo a duba eh ka shiga sannan ga hukuncin ka kuma a tabbatar da hukunci zuwa ga mai kiyo wato ba wai a sa ka biya ba har gidan yari sai ka gano shi in Allah ya sa har gidan yari sai ka nemo sai ka gano shi kenan kai wanda yayi mabanna a'a ba kai ba daukan bakanka doka yau in ka taba da shi kana da gidan yari inda za ka kai shi to ka gani baka da makarfi baka da iko kenan a'a ikon ka masu hulla ikon ka mai garinka sarki masu hulla su ne ikon ka
Alhaji Ibro wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni kirayi ga jama'a da su gada muhimmancin zaman lafiya
magana zaman lafiya shine ba haushi ka cewa zaman lafiya ya zama dan sarki sarki azukaci har sarkin yahaya to zaman da ake yanzu muna labara akwai yankunan da masarakai sun gudu sun bar garuruwan su ba ku abin da yasa sun ga gudu sun ka bar garuruwan su saboda babu zaman lafiya in sarki babu talaka babu al'umma zaman mi zashi da al'umma ta wace dole sarki ta shi wace kenan babu abin da duniya kai ga zaman lafiya ko tsakanin mu manoma ba mu ko kuma tsakanin mu da makiyaya abokan zaman mu
a cewar sani na ma'aikatar Elevash ya kamata al'umma su yi hatara saboda ba a cin gari sai da dan gari
wato bisa ga ayyancan muga masu zuwa su kashe mutane su amshe musu dukiya ga ku yi dibin kamar wannan mugan ko su haka na suka zakuwa su hado kun san an ce ba a cin gari sai da dan gari wa'annan mutanen nan kun lura za ku iske in sun zo za su zo direktaman babu kwana babu komai sai su shiga gidan mutum su ce ba mu kaza
a nasu bangare hakimi dan dole na garin dole kiraye ga jama'a musamman waɗanda ke zamne a cikin karkara da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya domin tabbatar da samun zaman lafiya
jami'an tsaro kaman masu gardi kenan kowane gari sun ka zo mutane yana goyon baya su ba su karin gwiwa sannan a kula a gane miya waɗanda ka shigo suna cutar mutane dan cutar nan a halin yanzu ta kai mutane ko kaka tunda wallahi ni dai kankai na yi kwanan da gidanmu su ha dubban kwana saboda barawi kira na sun kai sun kace ni suna zanzar kwa gidanmu kenan kaga sun yi min hujja wanda dole hankali ya tashi to don Allah jama'a ku ba da karfin gwiwa bisa ga goyon bayan tsaron nan kowane talaka yana goyon bayan tsaro
ita dai wannan fadakarwa tana gudana ne lokaci zuwa lokaci a karkashin hukumar nan mai nauyin kawo zaman lafiya a cikin wannan kasar da ake ce ma HACP Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
Masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilin namu Haruna Maman Bako sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaishe ka. To muna gab da bude maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-9-0-6-5-0. To ga dukkan alamu muna da wani akan layi daga Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barallah, kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin gida ta a karamar hukumar Karo a nan jihar Nasarawa.
To muna jin ka malam babawo.
Masha Allah, alhamdulillah. Kamar yanda zan faɗe abin da ke damuna, na farko ina so na ba ma gwamnati shawara akan wani abu biyu da kuke bukata a ce wato ta yi mana. Kaga maganar taro sai maganar matetar dinnan, yau in aka ce talaka ya samu maganar matetar an karya shi, to ina tabbatar da cewa koma menene yake da tsada insha Allah rabi zai sauka. Kuma sai maganar tsaro, kaga kamar sarkwatar zamfara, yawanci munan da muke bangaren jihohin nan tsakani da Allah muna ganin irin shinkafan zamfara a cikin garinmu, muna ganin masara irin na bangaren nan. To kaga yanzu ɗan bindiga sun hana su noma, to kaga abun da ya jika matsala. Muna
to da fatan waɗanda abun ya shafa sun jika duk da layin ka ya katse. Bari mu je mu Sokoto birnin Shehu. Wake kan layi a Sokoto?
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Jallo Garba Dinawa Sokoto a Najeriya.
To malam Bello muna jin ka.
Sai in yabo ga sanata mu na Sokoto ta tsakiya Alhaji Aliyu maga takardawa muku irin ayyukan da yake muna a nan jihar Sokoto na alheri. Muna fatar Allah shi saka miki da alheri, kuma muna kira ga sauran sanatoci da wannan jiha kamar Sokoto da su yi koyi da wannan bawan Allah. Dan Aliyu, sanata Aliyu maga takardawa muku, gaskiya yana ayyuka na alheri da taimaka ma jama'a da kuma taimaka ma bayan Allah a wannan jiha tamu Sokoto. Allah
to da fatan ya ji ka, kuma sauran jama'a sun ji ka, kuma za a yi koyi da shi. Bari mu ƙetara jamhuriyar Niger. Wake kan layi a jamhuriyar Niger?
To kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kasko nan nake unguwar Wadata Tawalele birnin Adar jamhuriyar Niger.
Muna jin ka.
Ni ra'ayi na da zan badawa a yau shine bisa ga taron kasashen Afrika da za a yi na AES. Godin Allah kai mu asabar. Gaskiya mun yi farin ciki sosai, kuma wannan taron yana da muhimmanci sosai domin kasashen Afrika sun yi kai guda lalubo matsaloli tsaro da ake fuskanta nan kasashen. Fatan da muke yi dai wannan taron shugabannin nan kasashe Allah shi ka lahiya, kuma Allah shi sa ayi wannan taron cikin kwanciyar hankali. Sannan kuma muna jin shi namu shugaban kasar Niger Sani Abdurrahman da dukkanin ilahinin.
To da fatan an ji ka. Sannan bari mu dawo dai Najeriya, ba mu je mukunta gorawa ke kalai.
Ka albarci, kana magana da injiniya mai girma makeri kwata gora jihar Niger.
To injiniya,
wato gaskiya yanzu babu abin da ya damu duk halin rayuwar da ake ciki a nan arewacin Najeriya, babu abin da ya damu kamar rashin tsaron ga. Gaskiya ya dace kalmasi gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi su daddage a yi tsaro, ba wata kasa guda ta samu ba. Ya dace kowace jiha irin Zamfara, Kebbi, Naija, to ko an ka tsaro nan ba abu duk guda ya kyale ba. Wanga tsaro shi ka sa a ci maganin yan ta'adda, amma dan wanga jiha duk ya maganin yan ta'adda wanga bai yi ba, to kaga za a yi baya ba sani. Dan haka ina muku watan alheri, su daddage don Allah a yi tsaro ba manoma su samu halin zuwa gona.
To mun gode injiniya daga Kwanta Gora. Bari mu sake komawa dai jamhuriyar Niger din nan. Wake kan layi a Niger?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kada tare da umma mala a alisar gaban kulle bazarifan ka dogon dutse.
Muna
abin ci an naura a yi da bisa ga wannan taro da za a yi na kasar mu ta Niger. Kamar taron na a waye ta baya a san kuma tsoyi a cikin taron talakawa. Kun ga da mana za ta kama ko kuma talaka, wallahi tsadar rayuwa ta hali ko noma. Kuma ina musulmin Niger barka da sabuwar shekara, kuma Allah shi mai muka mana. Na gode mu da Amerika umama lalala da gudugun da kin yaho da Niger.
To mun gode kai ma. Bari mu koma Najeriya. Wake kan layi a Nasarawa?
Ni ne tukur dan sarki Ranganda Sokoto local government gurba Sokoto state gurba local government.
To muna jin ka.
Zan ma abin da adama ta magana tsaro ne, gaskiya ya kamata gwamnatin mutane kokari ta kawo ainihin damun mutane aka magana tsaro, domin tsaron nan ba in babu in akwai shi komai tsare abu wallahi abu zai sauki. In dai akwai tsaro za a samu dama a yi ayyuka na neman kuɗi wanda komai tsare abu za a samu, amma rashin tsaron nan zai sa ba za a samu damar yin noma ba. Kaga in ba za a samu damar yin noma ba kuma kaga yunwa za ta mamaye ƙasa abin ba daɗi ba.
Lallai kan kana da gaskiya.
Shi ne shawarata ina ba.
To mun gode da shawarar da ka bayar. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Yakubu Dodge from Osogon daga nan garin Kaduna headquarters a Kulu.
To Yakubu Dodge, muna jin ka.
Yawwa, yau ina son bayyana farin ciki na yadda dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar Kaduna. Domin da a ce yankin PDP na kai yankin nan za a ce bita da kwallo na siyasa, to alhamdulillah inda APC ne da APC, to muna da gwamnan gwamna mai ciye bincike tsakani da Allah. Kun gaskiya da tunkarin ta mu gane domin lokacin tsohon gwamna Musa Malam Yaro shi gwamna wanda ya saka yana faɗi ya mushi sannan bincike ya kama shi ɗaure shi, to muna goyon bayan wannan gwamna a bincike gwamnatin baya ba bincike da kwallo saboda a kama duk wani mai laifi. Ina muku fata alheri.
To mun gode daga nan bari mu je mu Kebbi. Wage kan layi a Kebbi.
Assalamu alaikum Ibrahim Kalma Cidar Ladi. Ni na Alhaji Hassan da ni fallu mai sisi.
To Alhaji Hassan.
Gaskiya ta Allah wani irin mawidi ne kuke ba da kowa ya faɗi ra'ayinsu ne ko kuwa?
Jazaman ka faɗi ra'ayinka ma mai ma'ana.
To ai ra'ayina shi ne gaskiya lokacin da kuku ba mu ya yi karin shi don saboda ka don Allah ko ɗan ƙara mana lokaci don mutum yana su nema sai wa'adi ya ƙare bai same ku ba.
To ci gaba ɗan faɗi wani abu muna jin ka.
To gaskiya saboda gaskiya yanzu da kuka guda mai layukanmu na gidan rediyon Amerika muna yaba muku da godiya da fatar alheri. Ubangiji Allah ya bar zumunci Allah ya sa.
To mu ma mun gode maka. Bari mu je Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri.
Malam Ahmed Gadi ne daga Maiduguri.
To mu gode. Muna jin ka.
To ina kira. Wato shugunan irin sarakunan nan Ahmed su karkashin gwamnatin tarayya.
Saboda me?
Saboda yawanci gwamnoni suna musu karan tsaye kamar na Kano. To ya kamata a mai da su a mana karkashin gwamnatin tarayya.
Me yasa ba za su zama wato ya kasance ba su karkashin kowa ba?
To ai su ne shugabanni kafin turawa su zo, ai ba su zo su tare da sarakuna ba.
To da haka kana ganin suka kasance karkashin gwamnatin tarayya abin zai fi wato ba za a ci mutuncinsu ba kamar yadda kake zargin ana ci.
Haka ne saboda yan siyasa suna musu wato karan tsaye kamar yadda ya faru a Kano.
To
ba haka bane.
To Allah sa ayi wanda shike daidai. Mun gode muku da bayyana ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku kuma da kasancewa da mu. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba, labarai amman a takaice.
Al'amura sun fara lafawa a wasu wurare a kasar Kenya bayan kwashe makonni ana zanga-zangar kin amincewa da wata dokar da za ta ƙara yawan harajin da mutane za su biya, wanda aka ruwaito cewa ya yi sanadiyar kashe mutane da dama. Matasan da suka shirya zanga-zangar sun yi nasarar matsawa gwamnati har sai da ta haƙura da dokar harajin. An fitar da sanarwar gargaɗi a wasu wuraren shakatawa da yawon buɗe ido a Mexico yayin da ƙarfin guguwar Beryl ya haura zuwa matakin ƙarfi na uku da yammacin jiya Alhamis bayan da ya mummunar ta'adi a faɗin tsibirin Caribbean. Yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka haɗa da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falasɗini sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julius Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.